Lamarin ya faru ne a wajejen karfe 12 na ranar yau Laraba, inda kamar da wasa abin ya fi karfin mutanen da ke kokarin murkushe wannan gobara, domin iskar da ke kadawa a lokacin tashin wutar ya taimaka wajen ruruwar ta fiye da yadda ake zato, abin da ya janyo konewar daruruwan gidajen yan gudun hijira har ma da asarar rayukan bayan Allah, kamar yadda wani ganau mai suna Ahmadu ya bayyana min ta waya.
Ai haka wutar ya tashi ne bashin gari, daga bashin gari sai da yazo har kasuwa. Ana kiran sa ko mutum biyu so da su.
Kamar gidaje nawa ne za a iya kesta cewa wutar ta laƙume?
Karami zai ka dari kuko da dari kuko dari su. Karami shi ne wannan karami ne, saboda wurin ya kai misali kamar mita guda.
Shi zuwa yanzu wani hali su yan gudun hijira suke ciki.
To yanzu a ce karamcin gidaje kamar mena gidaje karamin 400 koko zuwa 500 babu su kenan, mutane suna cikin rana, babu yanzu babu wani zamantuka, wasu kaya sun kone suna nan a cikin rana kawai. Ana nan dai ana musu barka, ban da shi kuma duk wanda ke ɗan tabarma da yake ɗan burgo wanda suna ana ba su. An ce maka mena 400 kenan, yanzu a ce karamcin mutum 1000 ya yi sun yi asara.
Magashin garin Tumur Mayor Isa ne da na tuntuɓa ya tabbatar min da tashin wannan gobara, wace a halin yanzu ake shirin gudanar da bincike domin tantance mafarinta da irin ɓarnar da ta haddasa, in ji shi.
Mutane 'yan gudun hijira sun kawo sun yi gidaje na kamar yadda ka sani dai na kara
hannu.
Shi ne wuta ya tashi daga can baya har ya zo abin nan ya kai kamar kilometer guda, ya ci wurare da yawa. Dai mun ji kama akwai yara biyu sun resu.
To
ana nan ana bincike cikin debriefing a gani ko abu ya yi haka nan ko bai sani ba. Yanzu dai ana nan ana bincike.
Kamar gidaje nawa ne za a iya cewa?
Wallahi yanzu ba za mu iya mu gaya muku kamar gidaje nawa, amma dai gidaje suna da yawa sosai.
Na'am. Har babu wata asara ta dukiyoyi haka misali?
A wannan ba a resa, duka wannan ba a resa. Ka san abun gashi na ana kashe wuta yanzu haka ba ida ba ne.
Amma ba san ko me mafarin tushen gobara
ba. Wallahi mu har yanzu ba mu sani ba dai mafarwa wannan.
Yan gudun hijirar Najeriya da yan gudun hijirar cikin gidan kasar Nijar sama da 200,000 ne ke samun mafaka shekara da shekaru a yankin Difa sakamakon rikicin Boko Haram. Yayin da wasu daga cikinsu suka matsu a mayar da su garuruwansu na asali, wasun kuma na ganin lokaci bai yi ba ganin yadda ake ci gaba da fuskantar hararen ta'addanci a yankunan da suka fito. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.